بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar talata 6 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436, daidai da 23 ga watan June shekarar miladiya ta 2015. Wannan shine kasat na 18 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad bi Hadi Khairul Ibad wallafan al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zur'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne da yake wato a matsayin mawsu'a ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Littafi ne komai da ruwanka, dangane da duk wani abu da ke da alaka da rayuwa da tarbiyya da karantawa da manhaji da tsarin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, dangane da ibadoji da mu'amaloli da dukkan abun da ke da alaka da rayuwarsa. Allah ubangiji ya sa mu dace. Idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba, har yanzu muna bibiye da wannan babban malami Ibnul Qayyim a inda yake mana tsokaci, wanda yake yin shi a matsayin watan kamar ka ce muqaddima ko kuma babuka na farko dangane da wannan littafin. A darasin da muka yi a baya a cikin kaset na 17 kenan, mun ji tattaunawa game da bayani akan matan aure waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zauna zaman aure da su. Mun ƙare magana har zuwa kan mace ta 12 wadda ita ce Raihanatu bintu Zaidin an-Nadriya. A nan ne muka kwana, za mu tashi a inda yake cewa faslun fi sarari. Wannan fasli shi kuma zai tattauna ne game da sadaka. Surriya ita ce mace wadda take ainihin kuyanga, wadda mamallakinta, mai gidanta, mijin da ya mallake ta mallaka ta mulkul yamin, yake mu'amala da ita irin mu'amalar ainihin saduwa tsakanin miji da mace. Ita yake ce masa surriya, wato wanda yake shiga ɗaki da ita ya sa labule, wanda suke ce ma concubine ainihin yare na English. To kafin mu shiga wannan fasli, akwai wani istidraki mai matuƙar muhimmanci da ba zai yi mu wuce shi ba, dangane da qadiyya ta auren wato waccan mata daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ita ce ƴar gidan Sayyidina Abu Sufyana, Allah ya ƙara masa yadda, wato Ummu Habiba kenan ko? Na'am. Mun karanta a baya cewa mijinta na farko shine Ubaidullahi dan Jahash, wanda nan ma mun yi gyara akan cewa ba Abdullahi dan Jahash bane, Ubaidullahi ibn Jahash ne. Shine abin da yake tabbatacce a ainihin tahqiqi na ilimi. To mun kuma karanta daga cikin bayanan da muka jiyo a wasu ainihin masajir da muka yi amfani da su, cewa wannan mutumin wai yayi ridda ne a kasar Habasha. Bayan an tafi kasar Habasha, Allah ubangiji ya jarabce shi da ridda zuwa komawa ga addinin Kirista. To wannan shine mas'alar da take da ainihin kulli a cikin ilimi. A takaicen takaitawa, wannan magana kuskure ce jama'a, ba daidai ba ce, duk da yake ta shahara a cikin sira ana fadanta, amma malamai muhakkikai sun tabbatar da ba ta da isnadi ingantacce ko kwaya da isnadin ta, wanda yake al-amsal, wanda ya dan fi sauki shine wani isnadi mursali, sai kuma dayan wanda yake muttasili amma kuma ta hanyar waqidi, wanda waqidi kuma maturuki ne a gun malamai. Da haka yana da matukar hadari ci gaba da tabbatar da wannan tarihin ga daya daga cikin as-sabiqun al-awwal min al-muhajirin, iya tabbatar da cewa yayi ridda yana bukatan dalili ingantacce, domin wannan hukunci ne akan addininsa gaba daya. Yana da matukar muhimmanci mutane su kiyaye bakin su game da itlaqin wannan magana. sannan kuma ruwayoyin da suka zo ingantattu a cikin littafin sunna ingantattu waɗanda suka yi bayani game da auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mata basu ambaci wannan mas'alar ba kwata kwata babu bayani akan me ya faru da mijinta ina fata mun gane wannan kaga nan ma yana nuna wannan ƙarin ƙari ne munkari kenan domin ya zo ta hanyoyi marasa inganci ya ƙara wani abu da riwayoyin ingantattu basu zo da shi ba wannan maganganu jama'a akwai wancan babban malami shine Muhammad Abdullahi Al-Aushan yayi su da tsayi a cikin littafin shi mai suna ma sha'a wa lam yathbut fi siratin nabawiyya waɗanda suke da shi sai su koma su ƙara ainihin karanta wannan ainihin littafi wannan shine istidrakin Allah ubangiji ya gafarta mana akwai maganganu da dama da malaman yayi suna da matukar hadari a ilmanci zaka ga sun yadu kwarai a cikin mutane amma an kai kuma ba su da isnadi ingantacce domin kuma irin manhajin da muka gino akai na tahqiqi da malaman mu suka daura mu akai Ismail Albani Allah ya gafarta musu shine muna tabbatar da abin da kawai inganta ne a bisa inganci na ilimi gurgurdan abin da Allah ya sanashe mu gurgurdan abin da malamai suka nuna mana abin da dubbe tabbata ba komai yadda ya kai ga yana yaduwa to tsakani da Allah mu ba mu aiki da shi wannan shine manhajin mu Allah ya sa mu dace a takeice malam Ibn al-Qayyim Allah ya gafarta masa yadda yace qala Abu Ubaida kana lahu 40 Abu Ubaida yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da surriya sadaka guda hudu mariya wa hiya ummu waladihi ibrahim akwai mariya wadda take ita ce uwar dansa ibrahim haka larabawa suke abbara ibarar dan da ko uwar da ta haifi da alhalin ita ba mata aure bace sadaka ce to ba a cewa uwar wane kawai sai dai a ce uwar dan wane ummu waladi fula saboda ba mata aure bace ita wannan ita ce mariya kamar da kowa ya sani shahararriyar mace ce a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kissar tahrim da ta sauka dangane da mas'alar kwanciya da manzon Allah ya yi da ita alaihi salatu wasalam a cikin ɗakin Hafsa Hafsa din ta zo ta yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kada ranta ya baci saboda saukin hali da rangwame irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Bukhari ya rawaito cewa manzo Allah yana biye wa matan shi akan abin da ba haramun bane duk abin da yake na halasci ne suka ce za su yi sai ya biye musu ba shi da tsawa ko irin gaunin hali ko rashin mutunci irin wanda aka san maza da shi bai da wannan to da haka sai da ta ce ya kai mun haka sai manzo Allah ya ce to ki kwata da hankalinki na ma haramta wa kaina ita ba zan ƙara saduwa da ita amma kar ki gaya wa kowa ita kuma tana da kawa a cikin kishiyoyi wanda suke shirye duk wani kutun gwila duk wani adashi tare suke ita ce Aisha manzo Allah yana fita sai ita ma ta fita ta ce Aisha albushirinki kinji abin da ya faru amma ya ma ce kaza shikenan wannan yarinya take mana rashin mutunci a gidan nan alhamdulillah mai gidan ba zai kara kallanta ba tana gama fadan wannan shi kuma Allah ya aika da malaika Jibrilu yanzu ya kawo manzo Allah wahayi cewa to sirrin fa da kuka yi da Hafsa kace mata katta fada ta je ta fada manzo Allah ya je turki ta yace waye yace ki je ki fada abin da muka yi da ke sirri ta ce waye gaya maka sun tunaninta wanda aka yi sirrin da ita ne ita kuma ta fada shine duk Allah ya hada sai maganin su gaba daya ce in ta tuba ilallahi ji baka gaba da wanda ta kai labarin da wanda ta saurara duka laifin su daya da haka aka ce dukan su tuba su biyu duka ya zama babban laifi in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubukum sun riga zuciyar ku ta karkace kun samu kanku a cikin matsala saboda sun bata ran babban masoyin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da kuma ba su da haki shi sa Allah ya ce mishi ni matuharrimu ma halallahu laka tabtagi mardata azwajik me yasa kake haramta abin da Allah ya halasta maka dan kawai ka dada wa matar rai ko kana so ka dada musu rai ka dada musu gurgurdan abin da yake ba sai ka haramta ma kanka wani abu da Allah ya halasta maka ba to ayin da haka wannan shari'a take jama'a baka cewa yana daga cikin kurakuran da maza suke yi a yanzu in ka tashi auren mace in kana son ta sai ka ce mata ni ba zan sake yin aure daga ke ba kaga Allah ne ya halasta maka amma dan ka dada mata rai sai ka fada kuma sai ka zo ka kasa rike wannan alƙawarin ku ta takun saka da ita to tun farko kaka fada kawai domin Allah ne ya halasta maka ina fata mun gane wannan mariya kenan daya daga cikin watin a sadakan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa raihana da kuma raihanatu wancan kun tuna mun karanta a baya ita waccan mata ta karke raihanatu bintu zaid bin nadriya akwai sabani akan shin mata aure ce ko sadaka to ita ce wannan raihanatu bintu zaid din tana daga cikin watan bayi waɗanda aka kama su a yakin banu quraiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware ba kanshi ita yace ta musulunta farko taki har ya ji haushinta ya fita daga wurinta yana cikin fushi sai wani sahabi ya ce mishi ya manzo Allah ya nagaranka ya baci yace wance ce take musulunta sai yace na maka alƙawarin za ta musulunta ya manzo Allah wannan sahabi ya je ta lallashinta ya dinga nuna mata muhimmancin ta musulunta da irin karama da ta samu idan ta musulunta bai batta ba har sai da ta amshi musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hango shi ya taho cikin fara'a sai yace ga wannan nan ya goye mini bishara da abun alheri ta amshi musulunci to sabanin ya zo ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi da ya bata ainihin wato daki a matsayin mata aure da sadaki ko kuma ya batta a matsayin sadaka to sai riwayoyi suka sabani cewa ta amshi wani tayi ne daga ciki inda aka samu sabanin kin da aka ga ya ambace ta a can a matsayin mata aure nan kuma ya ambace ta a matsayin ainihin wato sadaka kenan ko a karanta littafin al-Imam al-Maqrizi mai suna Imta'ul Asma bi malin Nabi sallallahu alaihi wasallama min al-ahwali wal amwali wal hafadati wal mata littafin al-Imam al-Maqrizi babban malamin tarihi Allah ya gafarta mishi sai malam yace wa jariyatun ukhra jamila asabaha fi ba'd as-sabi da kuma wata ainihin wato baiwar daban wata take ainihin kyakkyawa ce ita ma ya same ta ne a cikin wasu daga cikin bayi da aka kama wa jariyatun wahabat halahu zainabu bintu jahash da kuma wata baiwar wadda zainabu yar jahash ta ainihin wato bashi kyautarta kajin mata shi ce ta mishi kyautar baiwa kuma wanda ya sadaka da ita saboda kullun su waɗannan mata su suke sifarantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo a cikin littafin Sahih Bukhari wata rana Safiya ta batawa manzon Allah rai sallallahu alaihi wasallama ta ga alamar ran shi ya baci yana jin haushinta sai ta je gun Aisha ta ce miki wani abu mana ki min wata alfarma zan baki kyautan kwana na yau in na miki haka na san manzon Allah zai huce manzon Allah yazo ya zauna yadda ya saba zama da mata saboda yazo a cikin ainihin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wuni yana hulɗa da duka matan shi kowace zai magana da ita zai gaisa da ita in ya kama shi ga ɗakin ta zai shiga idan dare yayi sai a zo a taru a fira ko ya musu karatu ga baki ɗayan su kafin ya tafi ɗakin wacce zai kwana to ana irin wannan cikin taruwan shi asalin shi yana wurin Safiya ne sai kai Aisha hito ta makale a jikin shi ta kwanto a jikin sai ce tashi ki bani waje ba kwanan ki bane ita ce ai an bani kyautar shi ai sai kawai ya murmushi ma'ana ya ji daɗi kenan ya huce ko to haka matan suke neman faranta mishi rai jama'a saboda darajar shi da karamar da Allah ya bashi da kuma cewa su mata ne masu hankali to haka sahabbai ma kullun suke kokarin faranta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rai mu kuma yanzu farantawa da zamu mishi shine mu bi sunnarsa mu yi aiki da shi da sunnarsa mu girmama shi mu dage wajen yi mai salati da yada irin addinin da ya karantar jama'a al-imamu ainihin Abu Dawud ya rawaito wani hadisi hadisin da ainihin kissan Khuzaimatu dan Thabit al-imamu Abu Dawud ya rawaito da Nasa'i da isnadi ingantacce wata rana wani ba kauye yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata wauta a kasuwar Madina sun yi ciniki da wani raƙumi ko doki na'am doki ko raƙumi la azkur bidabt manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi to bari in je in kawo maka kuɗi kai kuma ka kwanto min shi daga cikin sauran dabbobin manzo Allah ya kawo kuɗi yana jiran wannan ba kauye ya iso shi kuma ba kauye da ya kwanto wannan dabba ya taho da ita kafin ya iso inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai aka yi ta mishi tayi ana ƙara mai kuɗi da ya ji din ƙari yayyawa ya kasa resisting kawai sai ya siyar wa ciniki a cikin ciniki kenan ko manzo Allah ya gaji da jiran shi sai ya tashi sai ya busawu can sai tar ana wani sabon ciniki sai a bawan Allah yaya naji ka shiru yace dama yanzu nake so in je in ce maka in ba za ka yi ƙari ba an samu masu yin ƙari yace a wani ƙari kuma bayan mun gama ciniki buɗan bakin ba kawai nan sai yace wallahi ba mu gama ciniki ba in kuma ka da shaida kawo manzo Allah kuma shi da shi kawai suka yi magana
sai manzo Allah bai ci mishi kuma wai shiru ya juya zai tafi kawai sai Khuzaimah ta dan Thabit yace ni ina sheda wallahi manzo Allah ya ci mishi kai kuma kana sheda kana ina akai yace ina sheda saboda gaskiyar ka da na san Allah ya aiko ka da ita shine manzo Allah yake cewa shedar ka shedar mutum biyu ce haka manzo Allah ya ba shi wannan lasisin shedar shi ta mutum biyu ne yana cikin sunan Abi Dawud to duba ka karfin imani da gaskata manzo Allah da yi ne kawai baya wajen fa yace wallahi ina sheda kuma gaskiya ne shi ko ba kauye bai san darajar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba kauye ne kawai ya ga kudi wani ya kara mishi shikenan zai siyar jama'a ina fatan mun gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abun wasa bane jama'a ba abun ayi wasa da shi bane ko miskala zarata ya kamata mu san wannan Allah ubangiji kyauta sai malai yake cewa faslun fi mawalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai kuma faslin dake bayani akan mawali bararrun bayi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ainihin rayu da su a matsayin ƴantattun bayi bararru faminhum daga cikin su akwai zaid ibn haritha ibn sharahil zaid dan haritha dan sharahilu hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a'taqahu wa zawwajahu maulatahu umma ayman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya enta zaidu kuma ya aura masa wata barariyar baiwarsa ita ce ummu ayman fa waladat lahu usama sai ta haifa mishi usama tu dan zaidu dan haritha wanda yake ce mishi hibbu ibnul hibbi ko abun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan gidan abun kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa minhum aslam wa abu rafi daga cikin su kuma akwai aslam ko kuma Abu Rafi'in wa Sauban akwai Saubana shahararren sahabin nan daga cikin sahabbai wanda yake ainihin wato bararran bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da riwayoyi da dama yana da hadisi shahararre na kissa da aka ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai lamince mini cewa ba zai roki kowa wani abu ba ba zai tambayi wani mutum wani abu a duniyar nan ba ni kuma na lamunce mishi aljanna duk sabai suka shiru kawai sai shi ya daga ni ce to na lamunce maka kisa a tarihin shi bai taba roƙon wani komai ba aka ce koda yana tafiya ne akan jaki in bulalar shi ta fadi bai ce wani don Allah mai komin sai ya sauka ya dauko da kanshi ba abinda zai taba roƙon wani saboda alƙawari ne suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai taba roƙon kowa komai ba to ka duwa ka ji ba komai ba zai taba roka ba koda da Allah mai komun littafin nan ko dan hure mun ido na kasa ta fada mun in dai dan adam ne baya roƙar shi wani abu abinda wahala ko amma tunda ya lamunce to haka ya tabbata akai sahabbai idan suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin wani abu ba sa fasawa ko bayan mutuwar shi duba ka ga tarihin Abdullahi dan Amr dan As wanda suka yi alƙawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallah da azumi to har Abdullahi ya rasu bai fasa wannan aikin ba gashi yayi rauni amma bai fasa irin azumin Annabi Dawuda ba ta kai mu har sai dai ya sha ruwa na kwana 15 a wata dan kashin bayan shi ya dan miƙe sai kuma ya azumi na kwana 15 ta kai mu bakin shi yayi gargara hadda ta riga ta lalace tsufa ta kama shi matar shi take mishi muraja'an sumuni da yamma wanda zai dan tuna da darasi ya sallah da shi haka ya dinga aka ce to ka bari haka ya ce ina alƙawari ne muka yi da manzo Allah ba zai yi ba ba zai yi fasa ba ko yaya ne Allah ya kara musu yadda wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil akhirati wal ula wa abu kabsha sulaim da kuma wannan shahararren sahabi shi ma abu kabsha sunan shi kenan sulaim wa shukran akwai kuma shukran wasmuhu salih wanda asalin sunan shi salihu ya tabbata cewa kamar yadda makarizi ya bada labari a wancan littafin mai suna imtaul asma bi malin nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahwali wal amwali wal hafadati wal mata makarizi yace da shi da ibnu hajarin a cikin al isaba cewa wannan bawan shukran asalin shi na abdurrahman dan auf ne radiyallahu anhu sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautarsa wa rabah nubi da kuma rabahu an nubi wanda yake ainihin wato shine bawan nan da aka ambata a cikin kissar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin wa matan shi kaura din nan lokacin da ya musu ila'i wan ka je ka bi kissa lokacin da Umar yazo yana son ya shiga gun Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bawan shine wanda Umar yake cewa fa idha gulamul lahu aswada ala atabatil bab sai naga wani bakin yaro na Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsuguna kofar dokin kofa shine wanda Umar ya ce mishi ka je ka ce manzon Allah Umar na sallama yaje ya fada ya dawo yace naje na ce mishi Umar na sallama bai ce mini komai ba sai da aka yi haka siki uku har ma sai da Umar ya kama hanya zai koma fa idhal gulamu yad'uni inji Umar ko ce sai ga yaron yana kwalla mini kira cewa qad azina laka nabiyyu sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ribahu nubi an-nubi asali nub din sunan wani kauye ne a kasar san'a san'aul yaman sunan garin su kenan nubiyyu wa yasaru nubiyyun aidan da kuma yasar shi ma dan wannan garin ne wa huwa qatilul urayniyin shine wanda uraina suka kashe kuma adraka man uraina sune waɗannan da suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musulunta amma suna fama da cututtuka na masasara yace su je a basu nono da fitsarin raƙumi su sha ko hadisin da cikin Bukhari da suka je suka sha suka warke sai suka yi godiyan mayu to wannan shine wanda suka kashe yasaru din nan shine wanda suka kashe shine mai gadar raƙuma suka kashe shi suka kora raƙuman suka tafi aka bi sawun su aka je aka kamo su aka ba aka musu hukunci shine aka daddatse hannayensu da kafafunsu aka sassoke idanunsu aka watsar da su a cikin harra ko hadisin da cikin Bukhari Imam Bukhari ya rawaito shi ya rawaito shi a wurare da dama ina fata mun gane wannan sai kuma wa mid'amu da kuma mid'amu shi kuma wannan mid'am asali kamar yadda zamu ji a cikin taliqin da su Shu'aibu suka yi a ƙasa shi ma kyauta aka bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya bashi kyautan shine wani mutum mai suna Rifa'atu ibn Zaid al-Juzami kenan Rifa'atu ibn Zaid al-Juzami wa Kirkira nubiyun aidan da kuma Kirkira shi ma nubi ne wa kana ala saqalihi Kirkira shine wanda yake kulawa da lodi kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba'i tafiya kayan da za a dauka wa kana ala fikalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa kana yumsiku rahilatahu indal qitali yawm khaybara shike rike da ainihin wato abun hawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan khaybara a wurin yaki wa fi sahih bukhari yace yazo a cikin bukhari annahu allazi ghalla ash-shamala shine wanda ya saci wata babbar riga din nan zalika al-yawm faqutila a wannan rana sai kuma aka kashe shi فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمعنا الله يجي انها لتلتهب عليه نار تنانن تنا ببكاشي ا cikin wuta wa fil muwatta in alladhi ghallaha mid'am wa kilahuma qutila bi khaybar wallahu alam yace a cikin muwatta kuma an ce wanda yayin wannan sata shine mid'am ba kirkira ba kuma dukan su an kashe su ne a khaybara Allah shi fa sanin daidai to anan mallan ya sake lambobi saboda akwai karakaran bayanai da yayi lamba ta farko da yace mid'amu din can yace ahadahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama rifa'atu ibn zaid rifa'atu dan zaid shi bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wannan bawa wayene rifa'a sai yace ahadu bani ad-dabib ɗaya daga cikin kabilar banu ad-dabib walahu qissatun fi wadi al-qura shabihatun bi qissati karkara fi shamlatin ghallaha kuma shi ma wannan mid'amu yana da kissa kwatankwacin irin ta kirkira wanda ta faru a wadi al-qura dangane da wata riga da ya dauke a cikin kayan ganima undurul bukhari ya karanta littafin imam al-bukhari a mujalladi na 7 shafi na 375 fi ghazwati khaybara ayakin khaybar da kuma littafin imam muslim a lamba hadisi na 115 fil imani a cikin kitabul iman babu galabi tahrimul ghulul babun da ke bayani akan tsananin haramta satan dukiya ta al'umma min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu fitar da wannan daga hadisin riwaya al-imam abu huraira babban sahabi Allah ya kara masa yadda sai lamba ta biyu da yace nubiyun aidan yace ahadahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hawdatu ibn ali al-hanafi sahibul yamama hawdatu dan ali al-hanafi sarkin yamama shine ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kyautar wannan bawa nan kuma da yace wa kana ala fiqalihi yace asqal al'iyal sune ainihin iyali wa mata'us safari da kayan tafiya abubuwan da ake dauka an za a tafi wato riguna da ainihin kayan abinci da ruwa da kayan abincin ababan hawan su da makamantan su wama yasqulu hamluhu min al-amti'a da duk wani abu wanda yake da nauyin dauka wa kullu shay'in nafisin musawwan da duk wani abu wanda yake mai daraja wanda ake tsare shi ana ce mishi as-saqal jam'in shi kuma as-saqal in an mai da shi jam'i kenan wasali kawai za a canza sai lamba ta hudu yace innaha lataltahibu alaihi naran sine mala yace laqad lafaqal musannif rahimahullahu fi hadha alhadith bayna qissati mud'am wa kirkira haqiqa malam ibn alqayyim Allah ya kara mishi gafara yayi talfiki ma'ana ya jona tsakankanin qissoshi ne guda biyu anan wajen qissar mutun na farko mud'am da kuma na biyu shine kirkira fa inna qissata kirkira laysa fiha innaha lataltahibu alayhi nara mun qissan da aka bada labarin abinda kirkira yayi irin wannan a ciki ba a fadi cewa yana can tana mishi balbalin wuta ba wa huwa lam yaghulla shamla shi ba irin wannan riga da ake cewa ash-shamla ya boye ba wa inna ma ghalla iba'a ya boye iba'a ne sai dai a yaran mu na Hausa waɗannan dukan su abubuwa ne guda daya wataƙila a larabcin ya zama akwai bambanci domin larabci yana da dukka fiye da ta Hausa wajen bambance abubuwa in ka dauki lafazin an-nur da abbiya'u dukan su haske ne amma akwai inda iya ma'anar nur take tsayawa sannan sai a ƙara wata ma'ana a samu abbiya idan ka ce an-nur shine haske wanda yake settable ya riga ya haske waje haka aka ganshi kawai kamar yanzu hasken fitilla idan ka shigo daki kaga haske na fitilla wanda an riga an kunna hasken to nurin ne wannan ya riga ya daidaita amma haske wanda yanzu nan ne ya ka ganshi ya taho haka kamar mota ta yo kwana ta dalla maka haske to wannan shine diya kaga akwai dukan su haske ne amma akwai bambancin ma'ana ina ba ta mun fahimci wannan haka atamma da akmala akwai bambanci a larabci maka ce atamma abinda aka yi shi har aka cika ba tare da an dakata ba amma akmala abinda ta yiwu garin yin shi an tsaya da aka ga a Qur'ani aka ce thumma atimmu siyama ila layl domin aka fara azumi tun daga fitowa alfijir har dare babu wani daidai lokacin da ba a yin azumi amma fa akmilul iddata ku cika yawan azumin 30 ko idan ba ku ga wata ba ko to zaga akwai shan ruwa tsakankanin na 29 da na 30 da aka ikimali mun gane kuwa idan za a cika azumi 30 tsakankanin na 29 da na 30 din babu shan ruwa da daddare to ai ba misali bane to zaga shine ma'anar ikmal haka wancan ma da yace idan mutum ya sha azumi bayan Ramadan nema ayar faidatun min ayyamin ukhra ba shi ba inda yake magana akan abin nan game da ikmal din ayar bata zo mun ba wala tukmilu al-iddata wala tukabbiru Allah ala ma hadakum kaga wala tukmilu al-iddata za ku cika abin da ya saura wanda kuka sha a cikin azumi ma'ana za ku cika su ku dau azumi in dare ku sha ruwa in baka samu yugo ba ka bari sai jibi ko sai wani wata to ikmal kenan ana iya daddatsawa amma itimam babu daddatsawa shi sa wajen cika sallah itimam ne idan mutum ya zo yayin sallah sai liman ya zama ya wuce shi in ya zo cikawa itimam yake ba ikmal ba domin idan ikmal ne zai iya sai ya fita wajen masallaci ya sha kankana ya buga waya sai ya dawo sai ya sauraron raka inda an ce akmilu amma itimam ne ko yazo a cikin hadisin ko ina fata mun fahimci wannan kaga bambancin ma'ana tsakanin atamma da akmala suna nan duk irin waɗannan in fact suna cewa babu wasu kalmomi kwaya biyu a yare dai musamman na larabci wanda suke da ma'ana iri ɗaya keke da keke babu daka da iba'a da ashamla duka ana fassara su cewa riguna ne masu girma wanda ake sakawa kaga sai kama da abin da zamu ce babban riga to ta kila wata gare ce wata aganiya ko askatara ko makamancin su kaga suna dan mamacin su ko alkyabba yawa wajen irin tsarin dinkin ko ko irin yanayin yadda ake sakata ko irin yadda ake tsaga yanayin wuyanta ko shan cunata amma da dukan su riguna ne masu girma jama'a to mu har ko za a ce da wasu babbar riga amma wanda wancan shi ya dauka wanda ake cewa iba'a ne shi kuma wannan wanda aka samu ya dauka bisa tarihin wanda ake cewa ainihin wato ashamla ne wallahu a'lam wa qissatu mid'am rawaha al-bukhari qissam mid'am kuwa imam al-bukhari ya fitar da ita a cikin mujalladi na 7 na fathul bari shafi na 375 wa muslimun da imam muslim a cikin shafi a cikin lamba hadisi na 115 wa muslimun shi ko muslim lam yadhkur isma mud'im mid'am bai ambaci sunan wannan ainihin wato bararan bawa ba wa inna ma zakara isma man ahadahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an dai ambaci sunan mutumin da ya bai manzon Allah kyautar sa wa huwa rifa'a ibnu zaid shine rifa'atu dan zaid wa kilahuma zakaraha min riwayati abi hurairata da bukhari da muslim sun ambaci wannan kissa ne daga riwayan abu huraira radiyallahu anhu wa kad galla shamalata fi wadil qura ya boye wannan babban riga ne a wani waje da ake ce mawadil qura fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah yace inna shamala allati asabaha yawm khaybar min alghanaimi lam tusibha almaqasim tashta'ilu alaihi nara ai wannan babban riga da ya boye ranan da aka yakin khaybara kafin a raba ganima to tana nan tana balbala mishi wuta ubangiji Allah shi kiyaye walabdu muslimin labzin imam muslim ko cewa yi inna shamala la taltahibu alaihi nara tana nan tana balbala mishi wuta alhaditha bitulihi ka karanta hadisin da tsayinsa wa amma kirkira fa innahu ghalla iba'atan fi ghazwati khaybara qabla an tuqsa shi ko kirkira ya sace wata ainihin alkyabba ne a yakin khaybara kafin a raba ganima fa qala anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah yace huwa fin nari yana cikin wuta wanzur alhaditha fil bukhari ka karanta hadisi a cikin tafi imam al-bukhari cikin mujallad na 6 shafi na 130 bitulihi fil jihadi da tsayinsa a cikin littafin kitabul jihad babul qalil min al-ghululi ababun dake bayani akan hukuncin dan kankanin abu da mutun ya sace a cikin dukiyar al-umma wa qawluhu huwa fin nari cewa da yayi yana wuta malamai suka ce ayyu azab ala ma'asiyati za mushi azaban wannan sabo da yayi awul murad ko ya zama abun nufi huwa fin nari in lam ya'fu Allahu anhu yana wuta idan Allah bai gafarta mushi ba Allah ya mana gafara gaba daya sai malamai sake cewa wa minhum a sama kenan yace wa minhum daga cikin bararrun bayin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai anjashatu alhadi anjashatu alhadi wa safinatu ibnu farrukh wasmuhu mahran da kuma safinatu dan farrukh wanda sunan shi mahran wa sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama safina manzo Allah ne ya sa mai suna safinatu li'annahum kanu yuhammilunahu fi safari mata'ahu saboda in an zo halin tafiya suna bashi kayayyakin su ya dauka a waccan lamba ta farko da malam yace minhum ambashatu alhadi ambashadin shi ma wani bawa ne bahabashe shine a kasa sai malam yace akhraj al-bukhari bukhari ya fitar a cikin mujallad na 10 na fathul bari kenan shafi na 49 da muslim a cikin lamba hadisi na 2322 an anas ibn malik qala anas yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi safarin wa kana gulamun yahdu bihinna yuqal lahu amjasha manzo Allah ya kasance a cikin halin tafiya akwai kuma wani mutum wanda yake jagorancin tawagan mata shike jan ababan hawan su sai ana ce mai anjasha fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mishi ruwaidaka ya anjasha sauƙaka bil qawarir tafi a hankali ya kai anjasha to kana jan mata da gudu wal muradu bil qawarir an nisa yana kama raƙuman sai ya dinga jansa da sauri mutum ne aka ce ƙarfa mai ƙarfin murya da ƙarfin jiki to sai yana jin su da gudu sai suna shan wahala sai manzo Allah ya ce mishi ruwaidaka ya anjasha sauƙaka bil khawa bil qawari shine sai malai yake cewa li'annahum kanu yuhammilunahu fi safari mata'ahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan bawa nashi suna ko kace ya sa mishi laqabi safinatu saboda yana ainihin daukar musu kaya fa qala sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce mishi anta safinatu kai jirgin ruwa ne gashi aka samala yace rawal imamu ahmad fil musnad al imamu ahmad ya rawaito a cikin kitabul musnad a cikin mujallad na 5 shafi na 221 min hadith sa'id ibn jamhan qala sa'id yace qultu li safina na tambayi safinatu nace mishi masmuk yayi ne asalin sunanka qala ma ana bi mukhbirka ba zan gaya ma ba sammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safinatu kai dai ka dinga ce mun safina haka manzo Allah ya sa mun suna kawai qultu sai na take cewa da shi walima sammaka safina to dan me yasa yace maka safinatu qala sai ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma'ahu ashabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabban shi fa saqula alaihim mata'uhum sai kayan su na tafiya abubuwan da za su tafiya da su guzurun su da sauran kayan amfanin su na tafiya sai suka yi musu nauyi fa qala li sai manzo Allah ya ce da ni absud kisa'aka bude ainihin wato bargonka fa basattuhu sai na bude shi fa ja'alu fihi mata'ahu sai suka sanya gaba daya kayan su a ciki sun muhammaluhu alayya sannan aka tara aka dauka mu kayan da kowa fa nashi ya mushi nauyi sai aka tara gaba daya sai aka daura mutun daya fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mini ihmal fa inna ma anta safina dauki ai kai jirgin ruwa ne sai ya ce fa law hamaltu yawma idhin wa qarba irin aw ba'iraini aw thalatha aw arba'a aw khamsa aw sitta aw sab'a ma saqula alayya yace wallahi a ran da sina dauki lodin raqumi daya ko raqumi biyu ko uku ko hudu ko biyar yace kai har bakwai fa yace wallahi ba su mun nauyi ba illa an yukhaffifu sai dai in suka zama su sun ji tausayi na sun rage muni wa fil musnad yajfu wa huwa tashifu yace tashifi ne wannan kaduwa kaga kaya ne kowa nashi ya mai yawa amma saboda karama da mu'jiza irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk a hada mutun daya daura mai a hada mai irin da za a daura wa dan dako kaya ai kaga za a daura mishi ne mutun daya ne ko amma na mutane da yawa aka daura mai gaba daya manzo Allah ya ce dauka kai jirgiro ne kuma kawai sai ya dauka lahiya law har yace ma da zai dauki kayan raqumi daya ma'ana kayan raqumi daya fa yafi kayan da irin awale yake dauka mutun shi din nan fa ko mallam sai raqumi sai ya dauki buhun gero kamar guda 15 ba yawa kayan pickup Allah ya ma albarka kayan pickup guda shine raqumi in ka je kasar Kebbi Sokoto zaka ga suna yi sai an kwantar da shi an jajjera buhuna an tamke su gaba ɗaya kawai sai azabure shi sai gayi lagab har kawai ya miki shikenan kuma sai ga tafiya da su to wannan kayan duka na raqumi daya ko biyu har zuwa bakwai yace wallahi zai iya dauka ranan saboda manzo Allah ne ya mishi wannan ainihin wato ijaza din sai Allah ya bashi wani karfi ba ga magarin karfi ba daga nan sai suna ya bi shi safina har ya zama sunan shi ma ya bace ba a kiran shi da wani sunan sai wannan kaji kuma har ma baya so ya ga wa kowa sunan shi in ba wannan ba domin mene domin annabi ne ya same wannan sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu hasan isnadun wannan riwaya ta imamu ahmad kakkiyawa ne warawahu abu nu'aym fil hilya al imamu abu nu'aym al asfahani ya fitar da wannan riwaya a cikin hilya a cikin mujallad na 1 شافي ندري 369 باسناد حسن وهو عند احمد ايضا هكذا اتكين امام احمد يا قاره فتر ومجلد 5 شافي 222 مختصرا اتقيتي عن سفينه daga shi safina din qala yace kunna fi safarin muna halin tafiya fakana kulluna aaya fakana kullama aaya rajulin alqa alayya thiyabahu tarsan aw sayfan yace sai zama duk sanda wani mutum ya gaji kawai sai ya wurgo mini kayan shi abun nan tarsan ko da shield ne abun nan garkuwa ko aw saifan ko takobi duk sai su wurgo mini cikin nawa kayan hatta hamaltu min dalika shay'an kaseeran hay zama na dauki kaya da yawa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace anta safinatun kai jirgin ruwa ne wa isnaduhu aidan hasan isnadi shi kyakkyawa ne kissa dai ta tabbata ala ayyihal قال ابو حاتم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونن باوا سفينه
Abu Hatim yace manzon Allah ne ya yanta shi sallallahu alaihi wasallama wa qala ghayruhu wani kuma daga cikin malami masu tarihi yace a ataqatu ummu salama ce uwar dakin sa da ta yanta shi amma sai ta ce mishi zan yanta ka da sharadin zaka ci gaba da manzon Allah hidima yace wannan sharadin ba sai kin sa mun shi ba dama ni ban yi ne rabuwa da shi ba gashi aka sai ce rawa Abu Dawuda a cikin mujalladina a cikin lamba hadisi na 3932 fil itqi a cikin kitabul itq babun fil itqi ala sharti babun da ke bayani akan yanta mutum bisa sharadi yanta bawa bisa sharadi ya fitar an safina qala safinati yace kuntu mamlukan li ummi salama ni bawan ummu salama ce matar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa qalat sai tace a utiquka wa ashtaritu alayka an takhdima rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama ma ishta zan yantaka amma da sharadin zaka yi manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama hidima tsawon rayuwarka fa qultu sai na ce mata wa illam tashtarit ya alayya ko baki mun wannan sharadin ba ma faraqtu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama ma ishta bazan rabu da manzon Allah ba tsawon rayuwata fa'atakatni washtaratat alayya sai ta mun ta bani yancin ta kafa mun wannan sharadin wa isnaduhu sahihun isnadin wannan riwaya shi ma ingantacce ne wa akhrajahu ibn majah mukhtasaran ibn majah ya fitar da shi a takeice a lamba hadisi na 2526 fil itq shi ma cikin kitabul itq babu man ataka abdan washtarata khidmatahu babun da ke bayani akan mutumin da ya yanta bawa ya sanya ma bawan sharadin zai masa hidima wa minhum har ila daga cikin bararrun bayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai anasat kaji sunan shi anasa wannan yana daga cikin wadanda suka yi shahada ranar badar wa yukna aba mishrahin ana ce mishi abu mishra wa aflah da kuma aflahu wa ubayd da kuma ubayd wa tahman wa huwa kaisan tahman shi ake ce ma kaisan wa zakwan wa mahran wa marwan duka waɗannan sunayen bararrun bayi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qila yace kuma wasu sun ce hadha khilafun fi ismi tahman akwai sabani game da sunan tahman din can shin sunan shi kenan ko kuma wani suna ne daban wallahu a'lam wa minhum na'am kwarai kuwa galibin su bakaken fata ne da indiyawa waɗanda aka da turkawa waɗanda suke bayi ne ba larabawa ne ainihin wato zuriyan ba kwarai kuwa da farisawa domin lokacin duk su ne bayi a ƙasar larabawa da wuya ka ga balarabe bawa saboda ɗaya ne shi a nan ne ƙasar su kuma ko an yaƙi an kama shi ƴan uwan shi za su je su fanshe shi su mai da shi cikin ƴanci amma su waɗannan su ne ake wurin su daga wasu ƙasashe wani ma bai san inda iyayen shi suke ba an kama shi tun yana karami an tafi da shi an ta sai da shi nan a sai da shi can har ya tike a gojen wani daga cikin mutanen Makka ko Madina ko makamanci haka babu shakka duk waɗannan ba larabawa bane wa minhum daga cikin su akwai hunainu wa sindar wa fadalatu yamani wa mabur ha khassi wa waqid wa abu waqid wa qassam wa abu asib wa abu muhaiba kaji duka irin su irin waɗannan sunayen wa minan nisa'i daga cikin mata waɗanda suke maulat kenan mawali na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai salma ummu rafi wancan rafi'u daga cikin su to har mahaifiyarsa ita ma bararrar baiwa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma maimunatu bintu sa'd ko kuma maimunatu ir sa'd sai kuma khadira da radwa amma waɗannan wasu malamai kamar Ibn Hajar sun saha cewa mutum ɗaya ce Khadira da Radwa ɗin nan mutum ɗaya ce sai kuma Ruzaina wanda ita ma asalinta wato baiwa ce ga maulati ce ga baiwa ce ga Safiya ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma manzo Allah ya yanta ta sai kuma Ummu Dumaira da kuma Maimunatu bintu Abi Asibin da Mariya da kuma Raihana waɗannan duka suna daga cikin bararrun bayi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya enter su sai mala yace fasdun ga kuma wani fasli fi khuddamihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan faslin zai bayani ne akan waɗanda suka dinga yin manzon Allah hidima masu aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu ɗebo ruwa masu wanke-wanke masu zuwa cefane masu shara masu girki duka waɗannan sune khuddam faminhum daga cikin su akwai Anas ibn Malik akwai sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik wannan shahararren sahabi dangane da hidima da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina Anas ke hidima da shi shekara 10 uwarsa ta kawo shi tace ga dana ya maka hidima shine aka ce har suka gama wannan zama da suka yi tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basu taba yin manzon Allah ya mai tankiya ba bai taba yin abin da za a ce me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba saboda hakuri irin na Annabi sallallahu alaihi wasallama da kawaici da dattakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda shi kuma yaro ne Anas mai hankali da nutsuwa radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa sallam wa kana ala hawaijihi Anas dan Malik ya kasance shine mai kula da haja ma'ana duk bukatun Annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan alula ruwan tsarki ruwan wanka buta da za a saka mishi ruwa na sha abinci a karbo mai a gida za a siyo mishi kaza dan aike duk wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi abinda Anas ke daukan dawaiya kenan Imam Muslim wata rana ya ruwaito hadisi yana cikin sahih Muslim irin haka an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki Anas sai aka ji shuru Anas ya dade bai dawo ba kaga yayi abinda inda manzo Allah din mai yin fadan ne da ya wuce har sai da manzo Allah ya bi sawu can sai ya ganshi kawai yana wasa kawai cikin yara da ya rike shi ce ina sakon da nake kai ce ina kan hanya ne ai to ai bai isa ba ko manzo Allah kai burushi ce to je ka kanso saboda sauki irin na manzo Allah da kai ne kana zuwa kawai ta bai sai dai jumari kawai a kiya sai ka mare sannan ya rude sannan zaka tambaye shi ina sakon kaga ba zai baka amsa ba shi ko Annabi murmushi kawai yace to shikenan je ka amsa yanzu ka aiki yaro kana jiran shi har ka bi sawu kuma ka je ka tare da shi akan hanya kawai suna wasan kasa ko suna ojiyo ko suna ta hawa burus irin dai wasannin na yara ai sai jikin shi ya game ba zai yi kawai da wuya shedan ya baka kai irin wannan sunna to mu dinga kulawa jama'a yara ba a hantar su ko duka ko zagi nasiha ake musu a ba su shawara a musu addu'a a nuna musu su ma mutane ne wannan ya tabbata ma a ilimi na psychology cewa yana ƙara musu basira yana sa su zama responsible da wuri idan yaro yayi laifi ne ko abu ke sai a ci mishi bisa kake haka kai babban mutum ne ba baka ganin yanzu su wani suna ganin kana yi haka kannan ka za su raina ka to sai dinga jin ash'ur bil mas'uliyya sai dinga jin ashe is responsible ashe shi ma yana da wata karama da ya kamata ya tsare ta malaman psychology suka ce wannan yana ƙara ma yara mutunta kansu su dinga zama su ma yanzu suna da senso da ke tuna musu bai kamata na yi kaza ba in ina yi kananan nan da na dan girme su ma za su raina ni amma in dai duka ne za a yaro to goma sai yayi dan yanzu nan kana cewa bari kada kai ya gama kuka sai ci gaba da yi saboda ba shi da memory wanda yake rike abubuwa permanently bai da shi random ne memory din shi duk abin da ake yanzu kawai shi yake tunawa abin da aka ce mishi kai eh kar kai kaza ko to kafin gobe ya manta kuma wannan haka yake a dabi'a yara ne amma galibinmu muna da saurin fushi da kuma tunanin wai in muna haka shine tarbiya ba tarbiya bane ba tarbiya bane in fact a sunna ba a dukan yaran da bai kai shekara 10 ba haka yado a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koya wa yayanku sallah a shekara 7 in san kai 10 ba su ba ku dake su to kaga sallah kenan abu mafi muhimmanci da ake a duniyar nan to ina kuma ga aiki ko yayi bari ko yayi wani laifi bai halasta a da kai ba sai dai in za a mishi wani punishment a mishi punishment yaro kuma baya wuce kawai ka dan mishi dan harara ko ka mishi wata ka fada mishi ta magana ta zulaya ko ka kyare shi bai wuce haka ko ka ce mishi ba zan magana da kai ba wannan ya ishe shi punishment ko kuma ka ce zauna nan kar ka tashi ya fa ishe shi dan in ka ce yaro ba nan ka gama takura shi Allah shi kyauta sai malai yake cewa wa abdullahi ibn mas'udin sahibun ali da kuma babban sahabi ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ibn ummi abd sahibun ali shike rike da takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama
wasiwaki da kuma aswakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda aka je da manzon Allah ya cire takalmi to shi zai rike idan manzon Allah ya neman takalmi shi zai tambaya haka aswaki wa uqbatu ibn amir al-juhani sahibu baglati shi kuma sahabi uqbatu dan amir al-juhani Allah ya kara masa yadda shi kuma shike kula da ainihin bagla abin nan kenan taguwa abun hawa annabi sallallahu alaihi wasallama yaqudu bihi fil asfari shike jan linzamin wannan taguwa idan ana tafiya wa aslau ibnu shuraik sahibu wa kana sahiba rahilati sai kuma aslau dan shuraik shima ya kasance yana kulawa da kiwo na ainihin abubuwan hawan annabi sallallahu alaihi wasallam shike kiwon raƙuman ya kai musu ruwa ya kai musu abinci ya musu aski ya musu wanka da makamantansu wa bilal ibn rabah al muadhdhin da kuma babban ladan bilal dan rabah Allah ya kara masa yadda wannan ainihin ladani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shike shiga gaba idan ana tafiya shike kan gaba shine zagi na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaya ce to shi sai ya taka kenan kafin manzo Allah ya taka ta sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah ya bashi labarin cewa nayi mafarki na ganka a gaba na za a shiga aljanna shine malamai suka ce ba wai ana nufin zai riga manzon Allah shiga aljanna bane a'a za a tafi ne irin yadda suke a nan duniya shine akan gaba idan aka je aka bude kofa sai koma gefe to manzon Allah bismillah sallallahu alaihi wasallam ko idan ka san ko ana haka ADC ba haka suke yi ba mashawarar gwamnatin nan ko ina suna kan gaba amma idan an je zai zo na kujerar ogan ne zai tsaya ne a gefe ko amma zai riga ogan zuwa daidai inda kujerar take dan ya duba ya tabbatar babu wani matsala a jikinta wa sa'ad da kuma sa'ad mawaliya abubakar as-siddiq bilalu da sa'ad dukan su bararrun bayi ne na sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa abu dharrin al-gifari da kuma sahabi abu dharrin al-gifari wa ayman ibn ubayd da kuma ayman shine dan gidan ummu ayman kenan wanda ake ce mata ummu ayman da muka karanta gashi nan yace wa ummuhu ummu ayman muwaliya annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da uwarsa dukan su bararrun bayi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa kana ayman ala matharatihi wa hajatihi ayman shine ke kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan wanka da bukatu ire-iren waɗannan isan da manzo Allah zai zaga ya bayi ko ya wanka wannan matashi shike zuwa ya debo ruwa ya kai kaga dukannin su waɗannan sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hidima sai suka samu falala ta musamman radiyallahu anhum ajma'in faslun fi kuttabi malam ibn al-qayyim yace ga kuma wani fasli wanda ke ambatan marubuta sakatarorin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke mishi rubutu na wahayi da wasiqu da sakonni da makamantansu abubakar na'am wani usama din kenan
a bai kun ga cewa
eh wanda aka aura wa Usama bo da zuka muka ce maman Usama okay matai kware ita ce kuwa yes na'am sai ce Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Zubair wa Amir ibn Fuhaira wa Amr ibn al-As wa Ubay ibn Ka'ab wa Abdullah ibn al-Arqam wa Thabit ibn Kayf ibn Shammas wa Hamdalah ibn al-Rabi' al-Usaydi والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به هذا هو ذلك من يعني سأقول لك أنه ينبوكني كنا ربوتوني أيكي داك سيوان ديك ببا يأي كراتونينا دا أمانا يأسان كايدو جي ربوتونا مكامان تنسو كاكا تنكو أكو يارا Haji Abubakar yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuce wa Umar da kuma sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wa Uthman da sayyidina Uthman wa Ali sayyidina Ali wa Zubair da kuma sayyidina Zubair dan Awwam kaga duka waɗannan daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin daga cikin ainihin al-asharatul mubashshiruna bil janna sannan hudun farko yadda suke jere haka haka kuma suke jere dangane da halifancin kujera ta ainihin mulkin annabta da suka gada ta halifancin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sahabi Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu sai Amr dan As wannan suna daga cikin manyan sahabbai har ila yau da Ubayy dan Ka'ab wannan babban alaramma ko wanda manzon Allah ya ce mishi Allah da kanshi ya aiko maman Usama okay matai kware ita ce kuwa
yes na'am sai ya ce Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Zubair wa Amir ibn Fuhaira wa Amr ibn al-As wa Ubay ibn Ka'ab wa Abdullah ibn al-Arqam wa Thabit ibn Kayf ibn Shammas wa Hamdalah ibn al-Rabi' al-Usaydi wa al-Mughirah ibn Shu'ba wa Abdullah ibn Rawaha wa Khalid ibn al-Walid wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As wa qila innahu awwalu man kataba lah wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Zaid ibn Thabit wa kana alzamahum li hadha ash-sha'ni wa akhassahum bihi kaji wannan duka manya ne saboda waɗannan ƴan boko ne kenan rubutu ne yake da haka sai wanda yake babba ya iya karatu yana da amana ya san ka'idojin rubutu da makamantansu kaga can ko akwai yara haji Abu Bakr yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuce rubuce wa Umar da kuma sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wa Uthman da sayyidina Uthman wa Ali sayyidina Ali wa Zubair da kuma sayyidina Zubair dan Awwam kaga duka waɗannan daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin daga cikin ainihin al-asharatul mubashshiruna bil janna sannan hudun farko yadda suke jira haka haka kuma suke jira dangane da halifancin kujera ta ainihin mulkin annabta da suka gada ta halifancin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma sahabi Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu sai Amr dan As wannan suna daga cikin manyan sahabbai har ila yau da Ubay dan Ka'ab wannan babban alaramma ko wanda manzon Allah ya ce mishi Allah da kanshi ko ya ce a gaishe ka ce wasammani ce kwarai ko ya kira sunan ka sai sai fashe da kuka yana cikin sahih Bukhari da Muslim babban alaramma ne manzon Allah yana salla wata rana sai wata aya ta dan mishi dan badu haka ya kasa tunota sai ya ruku da ya idar sai yake cewa ina Ubay yace gani nan ya manzon Allah yace ya kana jin na kakare baka tuna min ba shi aya manzon Allah wane ne na dauka ko an yi nasku ne an shafi ta ne wannan aya wane shi zai iya gangancin giringidi shin yace bari ya gyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu to wannan shi ma marubuci ne yana daga cikin wanda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu wa Abdullah ibn al-Arqam da Abdullah dan Arqam wa Thabit ibn Qais ibn Shammas babban dan aljanna wanda manzo Allah ya bashi aljanna lasisi kai tsaye manzo Allah ya bashi Thabit dan Qais manzo Allah ya ce min ahlil janna al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka rawaito amma shi ya samu matsala ne mata ba sa san shi so uku mata suna mai kuli saboda an ce ba shi da kyau ne yana da cin zanzana haka fuskar shi ba ta da kyan gani to wannan mata ta aure shi gari na wayewa ran da suka tare manzo Allah zai tafi asuba kawai sai ya ga mace a tsugune a kofar gidan shi yaya dai wace ce wannan tace la ana wala Thabit ibn Qais ce wallahi ba ni ba Thabit ba bata gaida manzo Allah ba bata ce mishi tace wance ba dan aljanna ba jama'a ba gara ce fata su mutu tare su shiga aljanna ba amma duk bata ga wannan ba tace wallahi ba ni ba Thabit manzo Allah ya ce me ya zafi mayar mishi da gonar da ya baki sadaki tace to gara dai haka ya ƙara auren wata haka ne ya dinga samun matsala da mata to Allah ya jarabce ka da wani hali ira ka sai ka hakuri shikenan yanzu ba ga shikenan ya wuce bayan aljanna abin shi ina fatan mun gane wannan zaka iya samun kanka da irin wannan ka ga mata ko abokai ko arena ka a cikin mutane saboda an ganka rago ko matsoraci ko marawayau ko kuma irin na mata din wataƙila mata yanzu ba ruwansu ma da kyau ai ko ba ruwansu da kyau ko muni indai kana da kuɗi kawai shikenan ko kuma kai dan bariki ne ka iya surut zaka iya sace imanin su gaba ɗaya shikenan sai daga ba su gane baka da ko kwandala ko to idan baka da surutin misali baka kuma da kuɗin kaga zaka samu matsala da su kenan sai kai ta hakuri kai kuma naka jarabawan kenan tun daga shi sahabi ma ya samu wannan matsala Thabit ibn Qais ibn Shammas babban sahabi ne radiyallahu anhu wa Hamzalah ibn Rabi' al-Usaydi da kuma al-Mughirah ibn Shu'bah da Abdullah ibn Rawaha wannan mawaki ɗaya daga cikin komandojin yakin ainihin Mu'ta shahidi a wannan waje da kuma babban komanda babban general Khalid dan Walid general Khalid dan Walid ko wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As da kuma Khalid ibn Sa'id ibn al-As waɗannan dukkanin su suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutun wasiqu da sakonni da yake aikawa wa qila wasu sun ce innahu awwalu man katabalahu shi wannan Khalid dan Sa'id dan As
shine farkon wanda ya fara yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutun waɗannan wasiƙu wa Muawiya ibn Abi Sufyan da kuma Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suke manzon Allah rubutu daga baya baya shine ɗan Shi'a saboda dakiƙanci da rashin kan gado ba su san abin da suke ba akwai wani hadisi ne da yazo a cikin Sahih Muslim cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wahayi sai aika a kira Muawiya ya zo ya rubuta sai Muawiya yace ina zuwa ashe cin abinci yake sai ya cigaba da cin abincin shi bai taso ba har manzo Allah ya ji damuwa a ran shi sai yace kada Allah ya saka koshi da aka ce me yana cin abinci sai daga baya yazo sai suka ce ai kaga manzo Allah baya kaunar shi ga yayi mishi baka addu'a kaga akwai wuta a cikin wannan idan da manzo Allah baya kaunar shi ya ce aje a kira shi zai rubuta bayan ga wasu sai yace okay to na fasa naka bari in kira wani amma sai da jira shi zo mai sannan irin wannan addu'o'in a cikin the same Sahih Muslim aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wani lokaci ya rasulullah kakan yi fushi sai ka ga mutum bakan magana yace na roki Allah nace ya Allah ni mutum ne idan raina ya baci na fada wani daga cikin sahabbai na bakan magana ko na tsine mishi ba tare da ya cancanci wannan tsinuwar ba ya Allah ka maida ita ta zama addu'a ta alheri gare shi shikenan saka duk wani wanda ma'ana cancanta ba kafiri bane shi to ba manzo Allah baya tsinewa musulmi kai manzo Allah dabba ma bai da tsine mata ba an tsinewa dabba yace kar ta shiga cikin tawagar shi ko daka duk wanda kaji manzo Allah ya mishi irin wannan addu'a musulmi saboda ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci to karkiya ta zama addu'a alheri ne gare shi mun gane wannan sannan Muawiya na daga cikin abinda zaka fitar a cikin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da Muawiya kenan kamar yadda ya amince da duka sauran nan baka daukan mutum ka bashi secretary confidential secretary wanda zai rubuta wasika a madadinka sai in ka yadda da shi ko a yanzu ne ko baka bane jama'a yanzu duk gwamnonin nan zai yi wani a cikin su ya dauki secretary da bai da shi bai ce zo ka ringa mun rubutu a office ko karamin abin nan ne ma kai ko ma sun da ne a ofishin headmaster headmaster zai dauko wanda bai da shi ba alamar kusanci ne da yadda sai kai kuma ga sun ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace aliyu duk wanda ya fada da shi ba la yuhibbuka illa mu'min wala yubghiduka illa munafiq haka ne wannan tana magana ne akan nawasi wanda suke kyama aliyu a matsayin aqida kyamarsa amma ba wanda duk suke fada da shi ba idan haka ne to har Fatima ta shiga kaga ku dar ta ci gida kenan domin Fatima da a cikin hadisin Bukhari sun yi fada da Aliyu har ya fushi ya bar mata gida ma'ana har ta fusata shi kenan kuma da manzo Allah ta ce mishi wai wai na fadi magana ne kawai shine ya fushi ne ko ce to ya je mana kaga ta yi fada da Aliyu to yanzu ita ma wannan hadisin ya ci ta kenan sa dan shi a dakiƙanci yana faɗan magana bai san meye lazumin ta ba kaga manzo Allah bai ce mata ki shiga uku wanda da yake faɗa da shi kaza ne bai ma mata magana akan faɗan ba kwata kwata ashe kenan ya yanzu yayi ya karrata akan wannan faɗan cewa ana yin faɗan miji da mata din da a cikin riwayar bai ce mata kar na ji labarin ku sake yin faɗa ba manzo Allah bai ce haka ba fita yaje ne mun shi mai sulhu ya musu sulhu to yanzu kaga a ka'idan hadisi yanzu wannan takariri ne cewa miji da mata za su yi fada babu komai amma suna fadan nan suna kaunar junan su ai shi kanshi fadan a cikin kauna ne saboda karshe me ke kawo fadan daya zai ga cewa ne dayan ya mishi abinda bai kamata a ce kaunar da ke tsakanin su ta bari ya mishi haka ya wani zai ma ku ya wani zai ta mu haka duk abin da ke kawo fadan kenan kuma har wani lokaci za ka ga daga baya ma har bayan an sulhunta sai a dinga cewa to kai me yasa kace kaza ai kai kake ja muke yi har saki in akai ana zuwa ai haka ce me yasa kika bani na baki takardar nan da na baki da ba saki nade take ki boye ba wanda ya gani to ai ka riga ka bani har saki uku ana yi haka mace da namiji su koma su yi wani munafice su ko su ga malamai abinda ba shine ya faru ba dan dai a gyara musu so nawa ake wannan ina fata mun gano wannan jama'a kenan mutumin da kai fada da shi ordinary fada wannan ba lazimi ne akan kana gaba da shi ba ta yi ma fadan kauna ne wadancan fa da manzo Allah yake la yuhibbuka illa mu'min, to mu kenan da mu annabi yake mu mu'mine insha Allah, wanda muke san Aliyu so na gaskiya. Wala yubghiduka illa munafiq, to nasiba kenan wanda su kuma wai addinin su shine gaba da sayyidina Ali, wanda an yi zamanin da kullu sai sun tsine mai albarka, ai daga ga yan shiya na tsine wa sahabbai, su kuma ka suke tsine wa sayyidina Ali shida mutan gidan shi, to waɗannan batattu ne irin yan shiya daidai wa daida da su annabi yake a wannan hadisin. Ina fata mun gane jama'a. Wa Zaid ibn Thabit, da kuma Zaid dan Thabit babban alarama, wa kana alzamahum li hadha sha'an, shine babban sakatare, kamar kace shine sakataren babban sakatare na gwamnatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya, yafi kowa lazimtan wannan aikin, wa akhassahum bi, yafi kowa kebantuwa da aikin. Gashi a kasa mali yake cewa wa kana hafizan labiban, ya kasance mahaddaci ne mai kwakwalwa mai zurfin hankali, aliman masani, aqilan mai tunani, sabata anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amarahu an yata'allama kitaba yahudin liyaqra'ahu ala nabi sallallahu alaihi wasallama idza katabu ilayhi, ya tabbata cewa manzon Allah ya umurce shi da yaje ya koyi karanta rubutun yahudawa, ma'ana yaje ya koyi karatun boko, ya koyi yaran yahudu dan ya iya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakonnin su, fata'allamahu fi 15 yawman, sai je cikin kwana 15 saboda addu'a da manzon Allah ya mishi ya iya wannan yare, ya iya rubutu da karatu a cikin wannan yaran. Wa qad kana mimman jama'a alqur'ana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min alqurra'i kama sabata fi sahihaini, ya kasance ya daga cikin wanda suka hada qur'ani, suka hada ci alqur'ani tun manzon Allah yana raye, kamar yadda tabbata a cikin Bukhari da Muslim. An Anas daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wa qad kataba alwahya bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ghairi ma mawtini, yana rubuta wahayi a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a wuri guda ba. Wa qad shahida zaidun al-yamama wa asabahu sahmun falam yadruhu, zaidu ya je yakin yamama wanda aka yi da su musailama kenan, har wani makami wato kibiya ta same shi amma bata ji mai rauni ba. Huwa allazi amarahu as-siddiqu ba'da hadha bi an yatatabba al-qur'ana fa yajma'ahu, shine bayan wannan lokacin sayyidina Abubakar ya umarce shi da ya hada qur'ani waje guda, domin a yamama din nan an kashe alarmomi da yawa wajen guda 70, kuma shi shine gaba daya jagoran su. Allah ya sa ya tsira, sayyidina Umar ya tabbawa sayyidina Abubakar shawara, lalle a san abin da za a kada qur'ani ya watsi idan alarmomin suka kare, shine ya ba wa Zaid dan Thabit umarni cewa ya bi qur'ani ya tattara shi, yayi tabi yana tattara qur'ani a wuri guda. Wa qala lahu, yace mashi innaka shabun aqilun, kai matashi ne wanda yake mai hankali, la natahimuka, ba mu da wata tuhuma akan ka, wa qad kunta taktubu alwahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, dama kuma kana rubutawa manzon Allah wahayi, fatatabba alqur'ana fajma'ahu, ka tattara alqur'ani ka bi sawun qur'ani ko ina yake a gun sahabbai ka tara shi wuri guda, fafa'ala ma amarahu bihi as-siddiq, sai ya aikata abinda sayyidina Abubakar ya umarce shi, fakana fi zalika khairun khafir, wannan ya kawo alheri mai yawa. Wa qad istanabahu Umar marrataini fi hajjataini ala al-Madina, Umar ya bashi wakilci, ya nada shi kan toma wanda ya rike mishi garin Madina har su biyu idan Umar za shi aikin haji. Wastanabahu lamma kharaja ila Sham, ainihin wato Umar kuma ya kara bashi wato aikin kula da kasar Madina sanda ya tafi kasar Sham, wannan ziyara da ya kai ta aiki. Wa kadhalika kana Uthman yastanibuhu ala al-Madina aidan, haka sayyidina Uthman ya kasance yana bashi jiran kasan Madina, yana bashi wakilci a Madina. Wa kana Ali yuhibbuhu, sayyidina Ali yana kaunar shi kwarai. Wa kana yu'azzimu Aliyan, shi kuma yana girma sayyidina Ali. Wa ya'rifu lahu qadarahu, ya san darajar sayyidina Ali. Wa lam yashhad ma'ahu shay'an min hurubihi, bai je kowane har yaki daga cikin yaki-yakin da sayyidina Ali yayi, Siffin da ainihin wato Jamal da makamantansu ba, bai je ba, yana cikin waɗanda suke son yin itizalin fitina. Akwai sahabbai waɗanda suke su wajen 60, ko kuma a ce su ne shahararru daga cikin su wajen guda 60, amma su suka fiyawa ma a cikin ainihin rigingimu waɗanda ba su shiga wannan fitinan ba. Zaka ga Ibnu Abdulbar ya kawo sunansa a cikin Al-Awasim da kuma ainihin Malam Ibrahim Al-Wazir da kuma a cikin littafin Al-Bidayatu wa Nihayatu, Ibnu Kathirin yayi bayani akan su ɗaya bayan ɗaya waɗanda babu ruwansu da fitinan nan, irin su Ibn al-Arabi, na'am Ibn al-Arabi a cikin Al-Awasim, ko irin su Abdullahi dan Umar, irin su Muhammad dan Maslama, irin su shi wannan din da makamantan su ba su shiga wannan fitinar ba gaba ki dai sun koma gefe ne wanda wannan kuma sune as'adul fi'at su suka fi kowa gaskiya a cikin dukkanin kungiyoyin wannan shine tahqiqin magana domin hadisi ne a cikin sahih muslim manzo Allah yake cewa kiyama ba za ta tashi ba har sai wasu kungiyoyi guda biyu sun yaki junan su wanda kuma aqidarsu daya la taqumu sa'a hatta taqtila fi'atani dinuhuma wahid to duk sanda aka samu wasu tawaga al'umma iri daya suna fada to abin da ya kamata kai in irin su ne ka koma gefe ka shiga fada ka shiga wa kowa shine daidai kar ka shiga wa kowa fada saboda zai zama wata shubha ce kamar ta faru gare su ko wani kuskure ko rashin fahimta ko kuma wani ya sa wani san zuciya sai a kiyale shi akai amma dai addini yana nan guda daya sai a koma sai suka koma gefe ba su shiga fadan ba kaga dadda yana girmama sayyidina ali yana ganin mutuncin sa yana daukaka darajar sa amma bai shiga wannan fada ba haka muhammad dan maslama lokacin sai je samu takobi na katako da shi yake yawo yace idan ana so ya shiga wannan fada sai an kawo mishi takobi wanda in zai sari kafiri zata nuna mishi cewa wannan kafiri ne ta zama tana da wani wato detector kenan da dinga bayyana wannan kafiri ne sai ya sare shi sai in kuma ya kai wannan ta ce mishi wannan mumini ne sai ya kyale shi ce a kawo mishi wannan takobin in ba haka ba zai yakin ba kawo ko ai babu wannan takobin ina ji hayin da babu ita yako dai wannan technology nan wannan in kai haka zata ce kafiri ta zama na kasar salihu kenan ko yace ba zai wannan fadan ba wasu kuma suka ma bar gari gabaki dai suka koma gefe wato abubuwa ne suka faru tsakanin sahabbai Allah ya riga ya kaddara su Allah shi gafarta musu gabaki daya sai yace wata akhara ba'dahu hatta tuwfiya sanata 45 kuma ya jinkiri bayan sayyidina ali ya rasu shekara ta 45 bayan hijira wa huwa mimman kana yaktubul masahif al a'imma kuma shine wanda ya kasance daga cikin masu rubuta waɗannan masahiful a'imma qur'anan nan da aka aika su allati nafaza biha usman ibn al affan ila sa'iril afaq allati allai waqa'a ala tilawati tabqa rasmihin al ijma'u wal ittifaq qur'anan da aka aika su garuruwa dinnan wadanda kuma yanzu aka yi ijma'i akan da su ne ake rubuta al qur'ani da su ake karanta shi wannan da ake cewa rasmul usmani shine shugaban kwamitin da suka yi wannan aiki dan kwamiti ne na manyan alarmomi masana alqur'ani manzo Allah sayyidina Umar sayyidina Usman ya kafa Zaid dan Sabit shine jagoran wannan kwamiti din su suka yi wannan aiki na tattara alqur'ani da hada shi wuri guda sai malai yake cewa faslun sai kuma ga fasli na gaba fi kutubihi sallallahu alaihi wasallama allati katabaha ila ahli alislam fi ash-shara'i dangane da littafan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta zuwa ga masu mazuwa musulunci yana musu bayanin shari'o'i fa minha kitabuhu fi sadaqati allazi kana inda Abi Bakr akwai rubutun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka rubuta wanda ke bayani akan zakka wanda sayyidina Abubakar ke rike da shi wa katabahu Abu Bakr li Anas ibn Malik sayyidina Abubakar ya sake rubuta wannan sako ga Anas dan Malik lamma wajjahu ila al-bahrain so lokacin da ya aika shi zuwa kasar bahrain wa alaihi amalul jumhur daukacin malamai da wannan sako ne suke aiki gashi a kasar malam yace akhrajahu al-bukhari bukhari ibtada qissan wannan ainihin hadisi a cikin mujallal na 3 shafi na 247 fi zakati a cikin kitabuz zaka babul ardi fi zaka da kuma wa babun la yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtama'in babun da ke bayani akan ba a raba dabbobi ko kayan zakka wanda suke a hade ko kuma a hada wanda suke a rabe can a raba dan ka ayi zakka nan kuma a hada wai dan su kai zakka da kuma wa babu ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiya babun da ke bayani akan inda aka samu watan garke na mutane guda biyu to za su koma ne kowa gurgurdan abin da yake da shi a cikin ainihin wannan garki kowa za a dauki percentage na gurgurdan abin da yake da shi wa babu man balagat indahu sadaqatu bint mukhadin walaysat indahu babun da ke bayani akan wanda yake sadakar shi zakkar shi zai bada yar mai ainihin mai barbara yar da uwata ke barbara ne kamar a ce yayi yake nan ko kuma ya zama bai da ita wa babu zakatul ghanami da babun da ke bayani akan zakkar ainihin wato dabbobin gida busashi wa babun la tu'khadhu fi sadaqati harima wala zati awar wala taysin illa ma sha al musaddaq babun da ke bayani akan cewa ba a karba a wajen ba da ainihin wato zakka ba an sarra gargazajje tsohuwa guzuma ko kuma wanda take da aibi ko kuma wanda yake shine kalaldi shine jagoran babban bujumin garken sai idan mai bayar da zakkan ya yadda zai bayar da waɗannan din ko kuma idan wajen wancan marasa lafiyar ne sai in shi mai karban ya yadda wa fi sharika da kuma ainihin kitabu sharika babu ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiya fi sadaqa irin dai wancan babu wa fil hiyali askin kitabul hiyal kuma babu zakati wa alla yufarraq baina mujtama'in wala yujma'a baina mutafarriqin khashyata sadaqa min hadith abdullah ibn al-musanna imam al-bukhari yafsad da wannan hadisin daga ainihin riwayan abdullah dan musanna haddathani sumamatu ibn abdullah ibn anas sumamatu dan abdullah dan anas ne ba da labari anna anasan cewa kakan shi anas haddathahu ya ba shi labari wa abdullah ibn al-musanna mukhtalafun fi abdullah dan musanna akwai sabani game da shi lakin taba'ahu alaihi hammad ibn salama inda abi dauda Hammad dan Salama ya biyo shi akan wannan riwaya a wurin al-Imam Abu Dawuda a cikin lamba hadisi na 1567 farawahu an Sumama shi ma rawaito shi daga Sumama warawahu Ahmad fi musnadihi Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad dinsa a cikin shafi na 7 a cikin lamba hadisi na 72 qala haddathana Abu Kamil haddathana Hammad qala Hammad yace akhastu hadha al-kitaba min Sumama ابن عبد الله ابن انس ان انس ان ابا بكر فذكره يا امبace shi da wannan isnad ina fata mun gane wannan to litafi na farko kenan daga cikin tafan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa minha kitabuhu ila ahli al-yaman sai kuma litafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa mutanen kasar Yaman huwa al-kitabu alladhi rawahu Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm shine saƙon da Abubakar dan Amr dan Hazm ya ruwaito an abihi an jaddihi daga baban shi Amru daga kakan shi Hazm wa kazalika rawahu al-hakim fi mustadrakihi hakim ya fitar da wannan ainihin riwaya irin haka a cikin mustadrak al-sahihaini wan nasa'i haka imam an-nasa'i ya fitar da wannan riwaya wa ghayruhuma da wasunsu musnadan muttasilan da isnadi cikakke har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu abu dauda wa ghayruhu mursalan Abu Dawuda da waninsa su kuma suka fitar da riwayan amma da isnadi mursali wa huwa kitabun azimun Ibn al-Qayyim yace wani littafi ne mai matukar girma fihi anwa'un kathiratu min al-fiqh akwai bayanai da dama na fiqhu wa fi zakati game da zakka wa diyati game da ainihin diya wal ahkami da hukunce hukunce wa zikr al-kaba'iri da ambatan manyan manyan zunubai wa talaqi da bayani akan saki والعتاق ده بياني اكن انت باي واحكام الصلاه في الثوب الواحد لو كنت يين صلى ده سله تفا ديا والاحتباء فيه لو كنت للبا cikin tufa guda ومسل المصحف لو كنت شافا تكدن القران وغير ذلك توس مكمنت ابوا ايرين ودنن قال الامام احمد مال ابن القيم يجي Imam Ahmad dan Hanbali yace la shakka anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama katabahu babu shakka akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wannan littafi wahtajjal fuqahu kulluhum bima fihi min maqadir diyat malan suke suna hujja da dukkanin abin da ke cikin shi na ainihin sanin kimar diya wa min ha kitabuhu ila bani zuhair akwai littafin kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka rubuta aka aika ma bani zuhair ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نسب الزكاه من في نسب الزكاه وغيرها da kuma littafin da ke hannun Umar dan Khattab game da ainihin nusab shine nisabun zakka da wasu abubuwa makamantan wadannan to a can baya inda yace rawahu Abu Dawuda wa rawahu Abu Dawuda mursalan malan Arnaut sun sauke lamba yace akhrajahu Malik Malik fitar da shi a cikin muzallal nahur shafi na biyu na ainihin wato muwadda kenan a cikin shafi na 849 fi awwal kitab al-uqul a farkon littafin da ke bayani akan diyya mursalan ya kawo shi da isnadi mursali mukhtasaran kuma a takeice wa wasalahu bi tulihin nasa'i shi ko nasa'i ya kawo shi da cikakken isnadin sa a cikin juz'i na 8 shafi na 57 da kuma shafi na 58 fil qasama a cikin kitabul qasama babu dhikru hadisi amr ibn hazm fil uqul babun da ke bayani akan ambatan hadisin Amr dan Hazm wanda yazo game da ainihin wato diyoyi wal hakim imam al hakim ne saburi ma fitar da shi a cikin mujallad na 1 shafi na 397 wad darqutni da imam al darqutni a cikin shafi na 276 wa ibn hibban haka nan ibn hibban ya fitar da wannan riwaya a cikin lamba hadisi na 793 wal baihaqi Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra kenan mujallad na 4 shafi na 89 min hadith al-Hakim ibn Musa an Yahya ibn Hamza an Sulaiman ibn Daud qala Sulaiman yace haddathani Zuhri an Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an Abi daga Abu Bakr dan Muhammad dan Amr dan Hazm daga baban shi Muhammad dan Amr kenan daga kakan shi Amr dan Hazm an jaddihi qala jaddi nashi yace قال ابن التركماني ابن التركماني يتي هذا يتي في جهل النقي يتي قلت ني التركماني ابن التركماني سيرتي في الكمال للحافظ عبد الغني يابو أسكنتاف الكمال في الرجال نال إمام الحافظ عبد الغني ابن سعيد الأزدي المقدس المصري عبد الغني يتي قال الدار قطني الإمام الدار قطني يتي قد روي عنه يعني سليمان حديث عن الظهري an ruwaito hadisi daga Sulaiman din can Sulaiman dan Daud daga Zuhri an Abi Bakr ibn Hazm daga Abu Bakr dan Hazm al hadith al tawila hadisin nan mai tsawo la yathbutu anhu bai tabbata ba daga gare shi wa qala ibn al madini ibn al madini yake cewa munkarul hadisi wada'afu ibn adarin ibn al madini yake cewa wancan mutumin wato Sulaiman dan Daud kenan wanda aka ce an yi sabani game da shi yace munkarul hadith hadisin shi abun kyama ne sannan kuma wada afa wayarwa ta shi wa qala ibn khuzaima imamul a'imma ibn khuzaima yace la yuhtaju bi hadithi idan farada duk inda ya ruwaito abu shi kade ba hujja da shi wara wan nasa'i hadha al hadith min hadith yahya ibn hamza shi ko nasa'i ya fitar da shi daga riwaya yahya dan hamza an sulaiman ibn daud an az-zuhri thumma rawahu min hadith yahya an Sulaiman ibn Arqam an az-Zuhri thumma qala bayan da ya kawo shi da isnadin nan guda biyu sai ya ce wa hadha ashbah wannan nabiyin ashbahu bi sawab riwayan Yahya an Sulaiman ibn Arqam an az-Zuhri wa Sulaiman ibn Arqam matrukul hadith yace amma dai Sulaiman abun watsi ne a cikin hadisi wa zakara al-Mizzi fi atrafi Mizzi ambata a cikin atraf shine tuhfatul ashraf kenan limarifati atrafil sunan litafin mazini babban litafin mujalladi 16 hadha alhadith thumma fi atrafi hadha alhadith thumma qala yace bayan da ya kawo shi sai yace rawahu abu dawud fil marasil abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul marasil an harun ibn muhammad an abihi an ammihi an abihi wa ammihi daga harun dan muhammad daga mahaifinsa da kawunsa kilahuma da mahaifin da kawun an yahya ibn hamza daga haya dan hamza an sulaiman ibn arqam daga sulaiman dan arqam an az-zuhri daga zuhri thumma qala sannan sai yace wa an ibn hubayra daga ibn hubayra yace qara'atu fi asli yahya ibn hamza na karanta a cikin asalin kofin yahya dan hamza sai naji yace haddathani sulaiman ibn arqam bi isnadihi nahwahu sulaiman dan arqam ya bani labarin nan da isnadin sa kwatan kwacin wannan wa an al-hakim ibn musa an yahya ibn hamza an sulaiman ibn dauda an az-zuhri nahaw shi ma wani isnadin ne wa qala abu dauda yace wa hadha wahmun min al-hakim ya'ni qawluhu wannan mutumi yayi ainihin bankaura fadin da yacewa ibn daud wa fil mizan yazo at kin mizan lidh-dhahabi قال ابو زرعه الدمشقي اتكن ميدان يتي ابو زرعه الدمشقي يتي الصواب سليمان بن ارقم وقال ابو الحسن الحروي يتي ابن ده يكي ديدي شيني اتي زيد دان ارقم شيكو سليمان الحروي أبو الحسن الحروي سيتي الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه غلط عليه الحكم وانشان حكم الحكم بن موسى يأي كسكري وزر رواية وانا حديثي دقا أينه واتو سليمان بن داود دقا زهري قوله يتي يعني قوله ابن داود هكذا يقول وقال ابن مندى يتي رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم ناغني ألتاف يحيى ابن مندى ألتاف ابن مندى يتي يحيى بن حمزة دربتها النساء عن سليمان ابن أرقم عن الزهري دق زهري وهو الصواب وقال صالح حذرة صالح حذرة يتي حدثنا دحيم قال دحيم يتي نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم نادوب أصل تافن يحيى دن قاريسا أرضا هذا في الصدقات فإذا هو سليمان بن أرقم سينغ سليمان بن أرقم نيوانسا متروك قال سيتي قال صالح صالح يتي فكتب هذا الكلام أم مسلم بن الحجاج سيربط ونن ساقودة مسلم بن الحجاج وقا أبن أهغني وقال الذهبي ذهبي يتي ترجى أن الحكم وهم ولا بد يا أنكر كتا أكن شو حكم أم موسى يكسكري باب مكة واتشو أكو كسكري أتكون الرواية فالحديث إذن ضعيف الإسناد حديث ينادى روني إسنادي وانا حديث رواية عمرو بن حزم عن أبيه عن جده غمد عينه واتو دوغور قصة دكي بياني أكن ديا دا زكا دا مكمن تنسو سيدي غالبن غبوبن سنا دا شواهد ناس نكنسو wanda suka tabbata da su dan haka kar mutun ya firgita in ya ji an ce haka saboda kowace gaba ka dauka in Allah ya so zaka isa mata abin da zai goyi bayan ta a cikin ainihin maganganu na malamai a cikin riwayoyi na malama su riwaya ingantattu ina fata mun gane can kuma da yake littafin da yake hannun Umar na Nusbi Zakka wa ghairiha yace akhrajahu Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladin a cikin lamba hadisi na 1568 الترمذي ألمبا تدري بيودا دريشدة دا أشرين دا دا يقول ما جاء أينهم واتو لمبا حديثي ندبو دري تاقوس دري وقو دا سئن دا تاقوس من حديث سفيان بن الحسين دا رواية سفيان بن حسين عن الزهري دا زهري عن سالم دا سالم عن أبيه دا بابنش وكان عبد الله دا عمر بابلاء دا عمر شنين بابنش سالم سيتي فصل في كتبه ورسله الى صلى الله عليه وسلم الى الملوك كتابن dake bayani faslin dake bayani akan wasiqu da kuma sakonnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na haka yake anawa rusul ɗan sako da ɗan sakon da ya aika littafan da kuma ɗan sakon da suka kai su wanda aka kai wa sarakuna lamma raja'a min al-hudaybiya bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hudaybiya haka ake karanta shi da ma ba a cewa hudaybiya al-imam shafi'i ya magana akan cewa wannan ya daga cikin kurakuran malaman hadisi shadda ga lafazin hudaybiya su ce hudaybiya al-imam hadisi suna faɗa haka amma kuskure ne sunan wajen hudaybiya ne bi tashil sai ya ce bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya karanta ya rubuta kataba ila mulukil ardi ya rubuta wa sarakunan kasashe wa arsala ilaihim rusulahu ya aika musu da manzannin sa ɗan sakon sa fa kataba ila malikir rumi ya rubuta wa sarkin rumawa a yanzu rumawa zaka iya cewa asalin kasar da ada ake cewa rum din ta hada da kasashe ne yanzu irin su kasar girka da kasar rasha kasashen ainihin wato Afghanistan da makamantansu wannan kasashe da suke gefen gabashin kogin da ake cewa Baharul Mayyit da kuma Baharul Abid al-Mutawassit wanda wasu su yanzu kasashen Turawa ne ma'ana kasashen Europe ne wasu kuma kasashen Asia ne to a lokacin akwai daula mai karfi wanda ake cewa daular Rumawa wanda manzo Allah yake cewa za ku tabin take-taken Farisa da Roma ko suka ce Farisa da Roma yake to suwaye mutane in ba su ba zaku take taken waɗanda suke gabaninku daula ce mai ƙarfi sarakuna ne wanda suke suna da civilization suna da ƙwarewa a ilimi da bincike da ƙarfin soja da tattalin arziki da kafirci da suna ganin suna da architecture da komai sun kai matuƙa ba sa kallon Larabawa a matsayin wata tsiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika musu da wasiƙa faqila lahu sai aka ce da shi innahum la yaqrauna kitaban illa idha kana makhtuman ba sa karanta wasiƙar da babu hatimi kaji ɗan boko kenan ko ko yanzu ne zaka ɗan boko wasiƙa dole sai an sa a letterhead dole sai an sa abin nan kaza an yi wane ne saboda ɗan boko ne za su ce komai sai sun gani a rubuce ba sa an san magana da baka kuma ba sa an san magana kai a rubuta a takarda haka nan kai akai musu sai an sa hatimi sai an yi sa seal irin security seal din na manya shi yake sakawa da aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka fattakhadha khataman min fidda sai yayi zobe na azurfa wa nukisha alaihi thalathatu asturin aka mishi zane layi uku muhammadun satarun kalmar muhammad alayi guda wa rasulu lafazin rasul shima satarun alayi guda wa allah sai kuma lafazin allah ismul jalala shima alayi guda ma'ana muhammadun rasulullahi kenan ko sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin dalili akan cewa za a iya kwaikwayon wani abu na cigaba a gun wasu waɗanda ba musulmai ba da gwargwadon amfanin shi a rayuwar duniya ku ji wannan da gwargwadon amfanin sa kaga wannan hatimi ne su suke yi su suka saba da shi daga nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wannan diplomasiyar rayuwa ce bari ya karba kuma babu wani abu da ya bayyana na barna a cikin sa sai ya karba da haka dole abubuwan da su dinga zuwa a cikin rayuwar musulmai wanda suke ba na musulmai bane asali origin din su sai an samu malamai sun dinga tantance ya ya kamata a mu'amalance su kuma akwai waɗanda suke suna da adra kuma darar din ya galabaici amfanin su to waɗannan za a yi watsi da su akwai waɗanda suke kuma suna da manafe manafe din sun galabaici adrar din to waɗannan kuma da gwargwadon wannan manfa'ar za a yi amfani da su misali irin waɗannan na'urori devices da gadget da muke amfani da su tun daga na'urar salula ce wayar tafi da gidanka ta hannu ko TV da makamantansu za mu ci amfanin sa da gwargwadon abin da yake na alheri kawai abin da ya wuce haka ba to ya fada cikin mahzur ina fata mun gane wannan jama'a mu kula da wannan sai daga cikin qawaid da yan bid'a suke ruda mutane game da shi sai su ce to in ka ce yanzu kaza kaza da muke amfani da shi ai shi ma na turawa ne ya za a ce ba za a koyi da su ba idan ai ba za a koyi da su ba shine asalin kaida amma za a mori abin da yake abun morewa ne wanda ba nasu bane kawai abu ta hannun su ne yana da gaske abubuwan duniya ne da Allah ya sahale wa mutane sun yi shi ne ba dan su kafirai bane sun yi shi ne saboda su mutane ne sun bi ainihin asbab da Allah ya haifar kai ma ka ba asbab din zaka iya yi yanzu ba sun yi mota bane dan su kafirai ne kaga ta da bambanci da cross kenan ba sun yi ainihin hansa dan su kafirai bane daga tana da bambanci da badujala wanda suke kadawa saboda su kafirai ne ba za a ce ai koyi da su a duka ba a'a to haka yadda ake noma a ƙasar musulmai haka ake a ƙasar arna idan arna suna cikin noma sai suka gano wata dabara ta musamman ta yin noma suka kawo tractor suka kawo garman shanu wanda ake tura shanu da ita suka kawo man feshi da sauransu duk wannan sun gano ne saboda bincike da suka yi na ilimi wanda mu ma da kwatankwacin shi anan kuma muna da fatanyar mu da garma gara da gasunan duk muna da su muna da makera da suke yi mu ma wannan technology ne da haka wannan bai da alaka da kafirci ko musulunci abu ne na rayuwar duniya ina fata mun fahimci wannan amma wanda ke da alaka da kafirci ko musulunci to nan dole ayi wamtazul yau dole a bambance me yasa suke sa cross saboda su kafirai ne idan suke yin kida saboda al'ada addinin sai na kafirai kuma kana salatu min dal baiti illa mukawan wa tasdiya wannan ba za a koyi da su ba me yasa suke rike tarbi saboda addinin su ne na ainihin wato manyan malaman su fastoci me yasa suke aski gemu saboda suna sabawa annabawa wanda suka zo musu da wahayi ne to dinnan ba za a koyi da su ba kuma ka bibiyi waɗannan maganganu a cikin littafin iqtida usratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim na babban shehi na musulunci Ibn Taymiyyah Allah ya kara mishi rahama da gafara lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah karfe 8 da rabi kamar irin yau za mu ci gaba in Allah ya so cikin wannan azumi za mu dinga yin wannan karatu na Zadul Ma'ad Litinin Talata Laraba Alhamis kullun waɗannan kwanaki karfe 8 da rabi in Allah ya so waɗannan katuka kamar da aka gani za mu dinga yin su a loudspeaker yadda aka saba kuma kowa na iya zuwa ya saurara daliban darul hadisi kuma za mu ci gaba da yin karatun mu insha Allah asabar da lahadi shine iktida'u siratul mustaqim daga ranar asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu shi ma karfe 8 da rabi